sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sun yana ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Litinin 8 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi, ga Baba dauke da kanun labarai.
To murtala, adadin mutane da suka mutu da COVID-19 a faɗin duniya sun kusan 400,300, kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 700. Kasuwannin Turai sun fuskanci koma baya a yau Litinin, yayin da hada-hada ke ci gaba biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nahiyar Asiya suka samu a yau. Masu makoki sun shirya haduwa a yau Litinin a birnin Houston na Amurka domin duban akwatin gawar George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda.
A yayin da hare-haren 'yan bindiga suka sake dawowa a jihar Zamfara, rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na fankar masu tada zaune tsaye.
Wannan wato hari da aka kai shine na biyu, na baya-bayan nan ma shine wanda aka kai yau, kuma an samu halaka mutane da dama.
Hukumar yaki da almundanar kudade ta ICPC a Najeriya ta soma bincike akan zargin yin sama da fadi da kudaden tallafin yaki da cutar coronavirus. To sai dai manazarta na ganin an bar kyau tun ranar haihuwa.
Inda a tun farkon gwamnatin nan lokacin da suka zo ake wakar yaki da cin hanci da rashawar, an tsaya an yaki cin hanci da rashawar, ba na ganin cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a.
Gwamnatin jihar Sokoto ta yi hannun riga da sauran takwarorinta na arewacin Najeriya dangane da matsayar mai da almajirai a jihohinsu na haihuwa.
Ba mu da shiri na waifu almajirai ko da ba 'yan jiha ba ne, inda sun muka aida sun sharuɗa al'umma su bunci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiyar ba.
Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin mutane da suka mutu da COVID-19 a faɗin duniya sun kusa 400,300, kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 700, a cewar alƙaluma da cibiyar nazari ta jami'ar John Hopkins ta fitar. Amurka dai na ci gaba da zama ta farko wurin yawan mace-macen coronavirus. Birtaniya na biye da ita, sa'annan Brazil da Italiya suna biye da su. Har yau Amurka ita ce ke da yawan mutane da suka kamu da cutar wanda suka kai kusan mutum miliyan 2, sa'annan Brazil mai kashi 3 cikin adadin na Amurkan, kana sai Rasha da Birtaniya. A halin da ake ciki kuma, an samu wani albishir daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern, inda ta sanar a yau Litinin cewar kasarta ta yi kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kasar New Zealand ta yanke shawarar dage galibin dokokin hana zirga-zirgar coronavirus, amma kuma ta ce za ta ci gaba da rufe kan iyakokinta. Sai dai hukumomi a Amurka sun gargaɗi mutane da suka shiga zanga-zangan ƙalubalanta mutuwar George Floyd bakar fatan Amurka nan da su yi gwajin COVID-19 bayan sama da mako ɗaya da gudanar da zanga-zanga ba tare da nisanta da juna ba. Kasuwannin Turai sun fuskanci koma baya a yau Litinin, yayin da hada-hada ke ci gaba biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nahiyar Asiya suka samu. Kasuwar FTSC ta birnin London ta yi sama ne da abinda bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba ya zuwa safiyar yau Litinin, yayin da CAC ta Paris da kuma DAX ta Frankfurt su kuma suka ɗanyi ƙasa da hakan. Kasuwar Nikkei a Tokyo ta samu bunƙasar kashi 1.3 cikin ɗari ya zuwa ƙarshen wuni, yayin da Sansex ta Mumbai ta yi ƙasa ainihin da kashi 1. Hang Seng ta Hong Kong ta samu bunƙasa amma ba ta samu wani gagarumin sakiya ba. Haka dalika a Composite ta Shanghai da Kospi ta birnin Seoul suka yi ƙasa ainihin da kashi 1, amma TSEC ta Taiwan ta tashi ne da kashi 1.1 cikin ɗari. An rufe kasuwar S&P ASX ta Sydney saboda ranar hutu a ƙasar Australia. Kasuwannin mai na ci gaba da tashi a yau Litinin, inda aka sayar da gangan ɗanyen mai a Amurka dala 39.92, tashin da ya kai kusan kashi 1 cikin 100, sa'annan ana sayar da ɗanyen man ƙasa da ƙasa dala 42.75 ganga guda, ƙarin da ya kai kashi 1 cikin 100. Masu makoki sun shirya haduwa a yau Litinin a birnin Houston na Amurka domin duban akwatin gawar George Floyd bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda, lamarin da ya sabunta zanga-zangan ƙin jinin cin zarafi da 'yan sanda suke yi a biranen Amurka da ma wasu wurare a faɗin duniya. A gobe Talata ne ake sa ran za a gudanar da jana'iza da birnin Floyd. Wani hadimin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ce ɗan takarar na Democrat yana shirin zuwa Houston domin haɗuwa da iyalan Floyd da kuma ba da saƙon bidiyo a wurin jana'izar. shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya umurci rundunar sojin kasar da su tattara nasu ina su bar babban birnin kasar Washington bayan jibge su domin taimakawa jami'an tsaro. An janye sojojin kuma a wasu jihohi da dama na kasar, inda aka gudanar da zanga-zanga a cikin wannan lokaci tare da samun arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Trump da ya yi ta bayyana goyon bayansa ga abin da ya kira bin doka da oda a wani sakon Twitter da ya fitar jiya Lahadi. Yana mai caccakan masu neman ganin an rage kasafin kuɗin ma'aikatar 'yan sanda ko kuma an soke shi gaba ɗaya. Ya ce, ina son gaida jami'an tsaro kana in biya su da kyau, ina son bin doka da oda, in ji Trump. Dan majalisar dattawa a jam'iyyar Trump ta Republican Mitt Romney ya karu a cikin masu zanga-zangar a jiya Lahadi. Karin farko da aka tabbatar da dan majalisa na Republican ya shiga zanga-zangan da aka fara makonni biyu da suka shuɗe.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan, bari mu leƙa Najeriya, inda shalkutar tsaron ƙasar ta ce ta kaddamar da wani sabon shirin kai farmaki mai suna Operation Accord a ƙarƙashin shirin nan na Operation Hadarin Daji, tare da zimmar shawo kan hare-haren 'yan bindiga da suka sake dawowa a jihar Zamfara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
So al'amarin nan fa ina mai gaya maka Mala Hassan, ya la kai la haula wala quwwata illa billahi, saboda al'amarin jihar Zamfara abu ne wanda yake ya hware tun 2011 wannan matsala ta faru, har yanzu kullun ci gaba take yi, ba rabuwa take yi ba.
Ibrahim Ahmad Janyau kenan, jagoran wata kungiya da ke rayar samar da zaman lafiya a jihar Zamfara, ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe da jihar take fadawa ciki. To sai dai kuma a daidai wannan lokacin da Zamfarawan ke kokawa, sojojin kasar su ma sun sake sabunta kai harare ga ta addan, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke shaida min.
Wato wannan hari a kai ne a jiya a garin Tsibiri da kuma manya na karamar hukumar Zurmi ta jihar Zamfara, inda rundunar sojan sama ta operation a karkashin Operation Accord wanda aka fara gudanarwa a yanki na jihar Katsina da Zamfara suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan kamfashi, kuma sun samu haka da dama daga cikin su. Wannan wato hari da aka kai shine na biyu, na bayan nan ma shine wanda aka kai, kuma an samu halaka mutane da dama. Wannan yana daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na samun bayanai na musamman da mutane suke bayarwa da kuma wanda ake samu. Wannan ya taimaka kwarai da gaske, kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki. Kai kamar yadda ka sani cewa sabon Operation Accord wanda ake domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan masu satar shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar Katsina da jihar Zamfara, za a ci gaba da yin haka din.
Ibrahim Janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lallai kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin.
Abu ne wanda muka ji dadin sa, saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara, akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin Zurmi, gabacin Zurmi, abinda ya zo har yammacin Zurmi ya shiga cikin birnin Magaji da kuma Shinkafi local government. Gaskiya bisa rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin, saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke, kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma, kuma an wace tsansanin su.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara da ma makwabtanta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a kore yaushe kuke so, za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya.
Tun lokacin da shugaban Tanzania ya amince shakar ciriri zai kare mutum daga coronavirus, mutane da dama suka yi cincirindo a shagugin sayar da mashinan fitar da ciririn, ko da yake masana sun ce babu wata shaidar da ke tabbatar da wannan hanyar na da tasiri akan COVID-19 da ke haifar da coronavirus. Masafiri Majima yana samun kuɗi masu yawan gaske wurin sayar da mashinan ciriri da ya kirkiri. ya ce tun lokacin da shugaban kasar John Magufuli ya ce tururi na kashe coronavirus ne mutane ke zuwa suna sayan mashin da ya kirkiri. Watanni biyu da suka shuɗe ne shugaban na Tanzania ya ba da shawaran shakar tururi a matsayin maganin jinyar coronavirus. Amma masana kiwon lafiya kamar su Dr. Sajad Fazel ya yi kashedi cewa babu binciken kimiyya da ya tabbatar da tururi na kare mutum daga kamuwa da coronavirus. Kanin ya ƙara da cewa shakar tururi ma ka iya janyo cuta ga mutum. A ƙarshe wakilin Amurka a tattaunawar sulhu a Afghanistan Zalmi Khalilzad ya gana da shugabannin Taliban a Qatar domin sake duban tsarin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar 'yan ta'addan da zimmar kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a Afghanistan. Yayin da yake ƙarin bayani akan zaman na jiya Lahadi a birnin Doha, mai magana da yawun Taliban ya ce Khalilzad ya kasance ne tare da General Scott Miller, kwamandan rundunar Amurka na ƙasa da ƙasa a Afghanistan. Ɓangarorin biyu sun yi batun gaggauta sakin fursunoni da kuma fara tattaunawar cikin Afghanistan da wasu muhimman batutuwa, a cewar wani saƙon Twitter da Suhail Shaheen da yake magana da yawun ofishin siyasar Taliban a birnin Doha ya fitar. Shaheen ya ce mataimakin shugaban harkokin siyasar Taliban Mullah Abdul Ghani Brother shi ne jagoranci tawagan kungiyar a tattaunawar a jiya Lahadi. Ya faɗa cewa wakili na musamman na ma'aikatan harkokin wajen Qatar Mutlaq Al-Qahtani shi ma ya halarci zaman tattaunawar. An dai buƙaci Kabul ta saki fursunonin Taliban 5,000 a wata musaya da sojojin Afghanistan 1,000 da kungiyar take rike da su. Ita ko Taliban ta ce tuni ta saki mutane 460 da ke hannunta, yayin da gwamnati ta ce ita ma ta saki 'yan kungiyar 2,700 da ke hannunta.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a da dama ne suka baiwa gwamnatin Najeriya tallafi domin yaki da annobar coronavirus, wanda fadar shugaban ƙasa ta ce ya kai naira miliyan 776. To sai dai an sami korafe-korafe akan yadda aka yi amfani da kudaden tallafin, dalili kenan da yasa hukumar yaki da almundahana ta ICPC ta ce za ta bi diddigin al'amarin. Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Wata sanarwa mai dauke da hannun daraktan ayyuka na hukumar ICPC Akim Lawal ne ya bayyana cewar hukumar ICPC tana binciken zargin almundahana daga wasu bangarorin hukumomin gwamnati wajen rabon tallafi. Sauran sun hada da zargin rashawa wajen siyo kayan tallafin COVID-19, kudaden zirga-zirga da kuma kudaden da aka kashe wajen wayar da kawunan jama'a a game da cutar. Anan Halima Baba Ahmed, wacce ita ce shugabar wata kungiya da ke haɗin gwiwa da hukumar ICPC wajen yin binciken, ta yi ƙarin haske a lamarin.
Ana binciken yadda za a kashe kuɗin da yadda ake kashewa da yadda za a ci gaba da kashewa, da kuma bincike akan abubuwan da aka bada na gudumawa a cikin waɗannan kuɗaɗen, don kuma duk wani aikin da za a fara yi da za a gano daga ina kuma za a ci gaba da yi, don komai ake nema a yi binciken shi dole sai an gano yadda abin yake, sannan a san matakin da za a ɗauka akan in Allah ya yarda. Saboda haka ina kira ga al'umma, don na san gaskiya akwai ƙorafi da yawa akan wannan kudaden da aka bada wannan COVID-19 management. Gaskiya akwai ƙorafi da yawa a wajen al'umma da wajen shugabanni a Adelai. To ina ba su tabbacin cewa ICPC a tsaye take akan kanta, ba ta bacci kuma ba ta rufe ido. To duk abin da ake, in Allah ya so, ina kira ga al'umman Najeriya duka gaba daya da su kansu waɗanda suka bada kuɗin nan suka ji alfokoken nan, in Allah ya so, da duk wani madakalan da ke ciki ICPC ta yunkuda da izinin Allah sai an gano komai, kuma ba aiki ne na san zuciya.
To sai ƙwararren harkar zamantakewar ɗan adam Muhammad Isa Usman ya yi nazari akan wannan mataki da hukumar ICPC ta ɗauka, yana mai cewa
inda kun farkon gwamnatin lokacin da suka zo ake waƙar yaƙi cin hanci da rashawar, an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar. To koda a ce a gaba an tsinci kai a hali na gaba, bana ganin cewa har yanayi zai kai ga cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a kuma a yi zargin sata ko kuma wani abu da ya kama da haka. To amma duk abin da ya kawo batun kitso da kurbata kamar da na faɗa tun baya, wato batu ne na cewa tun farko ana ganin ba a yi wa yaƙi da cin hanci rashawar wato fandisho tun farko ba. Abin da ya kamata mu duba anan a matsayin 'yan ƙasa shine wato mun kai wani matsayi da ya kamata yanzu mu zauna mu karanta musu, mu daina yaudarar kanmu, mu daina ga wa kanmu ƙarya. Najeriya ta shiga wani hali na halin haula'i a fuskoki daban-daban. Idan har shugaba Muhammadu Buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara ƙasar nan, to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiya a matuƙa a matsayin tafiyar da ake a yanzu.
Abin jira a gani shine irin tasirin da wani bincike zai yi a yanayin annobar coronavirus dake hana yawan mu'amala a tsakanin al'ummar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sabanin matsayar da gwamnonin arewacin Najeriya suka cimma na mayar da almajirai jihohinsu na haihuwa, gwamnatin jihar Sokoto ta ce ba za ta kori almajirai daga jihar ba, sai dai za ta inganta tsarin na karatun tsangaya ta yadda za a hana ɗaliban su yawon barace-barace. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Matakin da gwamnati ta ɗauka shine kowace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba. Dr. Umar Altin Aliyu Dandanmahe shine sakataren zartar sanar hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar Sokoto kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin.
Mu ilimi ne, don haka ba mu da shiri na wai koras almajirai ko da ba jiha ba ne, inda sun muka'ida su mu sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiya ba. Da su masu makarantun sauran al'umma da abin da ake fata abin cewa mun karatu dole ne a rikishi ka abin yaro shi ɗaliban nan suna zama kowa, to wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin kuma a bamu haɗin kai da goyon baya don mu ga jami'an daba ga wannan tsari insha Allah.
A can baya ma an yi ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun alkur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya, amma wannan tsarin bai hana yara barace-barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar Indonesia kuma ana sa ran zai hana yara yawon barace-barace.
Su kan sun gantu allo ne irin wanda a garin mu da su ne aka ɗaukaka, wasu ma sun kai matsayin jami'o'i yanzu. Jami'o'i kuma su ba da kowane fannin ilimi har na kimiyya har likitanci kuma suna basuwa basuwa. Amma kuma ana na karatun addini kuma a wata ne. Wani tsari ne muka ɗan abu kaɗan yanku suka rima mu ga yanzu mu taimaka musu karatu ba wai za a je a gina mata bace wannan allon wannan su ne ake so a ɗaukaka.
To ko yaya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin a nan Sokoto? Wannan ita ce tambayar da nema Professor Tukur Muhammad Baba da sashen nazarin halayyar ɗan adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi.
Bin da ita gwamnatin Sokoton take yi yanzu yunkurin da ta yi abu ne da ya mata tutuni a yi, amma tuna bayan yanzu ta yunkuri za ta yi abin yabawa ne ya kamata ita gwamnatin Sokoto ta fara da ɗaukan girgizan almajiran nan na ɗaya kenan. Don wasu da yawa da wani bincike da muka ya nuna da yawa daga ciki ba 'yan Sokoton ba ne, daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar. Ta ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kamar su jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar Kebbi da sauransu. Don abin da ke faruwa cewa shi ne in har lata ta yi nasara za ka ga almajiran ana kawo su daga sauran jihohi, kaga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar Sokoto ruwan dare. Ya kamata sauran jihohi ma ɗauki waɗannan marakai.
A wani labarin kuma an mayar da almajirai 33 Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna, kuma an killace su a sansanin horar mata masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa 10 daga cikinsu suna ɗauke da cutar COVID-19 kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Hamad Al-Innami ya shaida ne.
Sannan muna da almajirai guda 11, sannan muna da kes guda patient ne a nan Udu. Ai maganar da ake cewa an rabu ai ba wai kenan ba za a saki samun kes ba.
Samun sabbin cutukan COVID-19 guda 12 a jihar Sokoto ya mayar da hannu a gwaya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar Sokoto babu cutar coronavirus. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da rahotonsa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allu mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah subhanahu wataala ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba tsarin koyar da ɗalibai ta hanyar sadarwar intanet da kafofin talabijin da rediyo, wanda masana a fannin ilimi a Najeriya ke ganin cewar akwai sauran rina a kaba. Abokin aikinmu Sani Manumfashi ya mana nazarin wannan tsarin.
Sannan na ji a rediyo ana koyar da wannan fannin Turanci. To nake tunanin anya mutanen mu na karkara kowa na iya dauke da rediyo.
To ai matsalar in ma a ce ta rediyo ne, kila da ɗan sauki-sauki. Rediyo ai akwai abin da za a iya koyarwa. Misali, ka ce za ka iya koyar da lissafi. Ya za ka koyar da lissafi ta hanyar rediyo, kawai mutum ya ji bai gani ba. Saboda lissafi kaga yana buƙatar a ga wancan, a tara da wannan, a ɗebe wannan. To ka dole wannan yana daga cikin matsalolin wanda in dai dan saurare ne kadai ba tare da ka gani ba. Shi wannan tsarin koyarwa na e-learning din nan mai nace da amfani, amma gaskiya zai yi amfana musamman ga waɗanda suke a karatu na gaba sosai, ba wai yan primary da yan secondary ba. A jami'o'i ana koyarwa ta wannan hanyar kare da sauran makamantan waɗannan abubuwa, amma in ka ce za ka koyar da yaro ɗan ƙarami ta abinda kawai sai dai ya ji ba tare da ya gani ba, to gaskiya akwai iyakar abinda za ka iya koya mishi.
Ba jami'an kamar an ba da irin aikin nan da aka ce ma assignment, an ba mutum aiki a gida, ya zai MBA da shi kuma ba duka bane iyayen suke da karfin kuɗin makarantar ma da ya ake kaiwa.
Ta da misali, inta ko kuma in ce rashin tattalin arziki na mutanen mu, wanda ma waye zai iya sayan internet din, abubuwa din da kuma data din. Ni sai na da wani makwabci na nan ma a nan Kano. Yake matsalolin yanda makarantar ana koyarwa amma kuma gaskiya dan abin da suke koyarwa kawai Turanci ne. Duk wani abu wanda ya shahi kamar kirga ko wani abun nan ba su yi. Yace to kuma data da suke ci musu abun yayi yawa. Shi abu ma ya dame shi. To kaga duk waɗannan yana daga cikin matsaloli. Bayan kuma ma waye da waye ma yake da ilimin yanda zai sarrafa ita na'urai, misali kamar a ce hanyar internet ne, in ana so a yi amfani da wannan. Bayan kuma sauran matsaloli waɗanda za ka ga gaskiya yake baya da sauki. A gaskiya mafi yawan mutane ba su sani ba, musamman ma ko mu da ke nan cikin birane za ka ga mutane da yawa sai dai mu ji labarin abin ya yake, amma dai ba mu gan shi aikace ba.
Koyar da mathematics, kaga dole sai mutum yaro yana kallo ana rubutu, wannan kuwa za a yi ta magana ne x y y y y da shauransu. To shi ne na ce to bari in samu ka.
Ai, ka rigaya ma ka gama discussion.
Haka nan kuma wannan al'amari na kuma yi tambaya a wajejen Maiduguri. Professor Baloni malami ne a jami'ar Maiduguri, inda na tambaye shi mu ji shin yaya yake ganin wannan al'amari na koyarwa ta hanyar sadarwa, musamman kaman yadda zai shafi, zai amfani mutanen yankin wajen arewa maso gabashin Najeriya.
Kaga shi duk abinda E duniyar ai ya riga ya shiga E, ai muna E mode yanzu gaba daya, sai dai za a shiga E din saboda matsala ne na corona din, ko kuwa saboda mun shirya mu aikata E. Kaga shi E kamar yadda ka gabatar da wannan hiran, akwai bukatu na waɗansu abubuwan da idan babu su aikata E akwai matsala.
Kamar me yake idan?
To kaga na daya, misali jiya waya na sai da batir din ya mutu saboda babu wuta, kuma jan nawa ya lalace. Kaga yanzu a matsayina, idan batir nawa zai mutu waya ya rufe, to waɗanda ba su kai ni ba fa,
musamman na kauye.
Na biyu, ina coverage na internet, network coverage, wanda koda a cikin University of Maiduguri ma network signal din is weak, bai da ƙarfi. To idan a cikin university haka network din da kansa ba ta da ƙarfi, ina ne akwai network mai ƙarfi din da za a yi ta e-learning a kota ina a ƙasa? Na uku, idan za ka yi kana bukatan waya, kana bukatan computer. Kaga waya da computer kuɗi ne. A yanzu haka mutane da yawa suna da waya, amma ba kowane waya ba ne zai maka E. Kuma har yanzu akwai maganan data.
Wato katin da ake saya don a sami sadarwa kai tsaye.
To ni ina da yara, nakan ba su kuɗin data, sai in ga nan take abin ya ƙare. To kaga idan data ya ƙare a hannunsu, wanda yake a hannuna kuma ya tsaya, kaga sai E ya tsaya.
Wato prof sai duk ku tsaya kenan kai da yaran.
Kaga sun tsaya na tsaya, E ya tsaya, kowa ya tsaya, komai ya tsaya. To a lokacin wanda wannan abin ya tsaya masa, kaga shi za a bar shi a baya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kusa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ƙarashin wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako
yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Alhaji Suleiman Garba kafin Soli suka ce fatan alheri gare ku BOA a madadin kungiyar alheri dan kone social media crew muna jinjinawa dakarun sojin Najeriya akan yaki da yan ta'adda da suke yi a jihar Katsina tabbas aiki yana kyau muna yi muku fatan samun nasara da fatan al'umma za su ba ku haɗin kai domin mu suke wa aiki a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa amin summa amin sai sakon Aminu Kano Maida Garko dake cewa salam VOA Hausa a yau na shigo filin ne dan jajantawa yan sandan kasar Afghanistan bisa fashewar bomb da ya halaka jami'ai 11 da fatan mahukunta za su baza komar su wajen binciko sadiyar fashewar bomb din sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yana cewa VOA fada wa mahukuntar kasar mu cewa dan girman Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ku dinga yi wa masu fyaɗe hukunci mai tsanani dan ya zama darasi ga na baya domin wallahi masu fyaɗe na cin karansu ba babbaka a sassa daban-daban na fadin kasar nan dan haka ya kamata a dinga azabtar da su dan magance wannan barna domin yi wa gawa bulala na sa mai rai yin nada sai sakon Abubakar Kawu Girgir da yace salam VOA Hausa rage yawan kwanaki da wanda suka warke daga coronavirus za su yi a asibiti da hukumar NCDC a Najeriya ta yi muna fata ƙarshen cutar ne ya zo ba wai rashin isassun gun kula da masu cutar ba ne sai na gaba da ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria tana cewa muryar Amurka a cikin bakin cikin abin da ke faruwa ga ƴaƴa mata da ake yi wa fyaɗe nake rubuta muku wannan takarda sannan kuma a gefe daya ina nuna cikakken goyon bayana game da zanga-zangar da matan kasar nan ke ci gaba da yi domin nuna bakin ciki game da wannan mummunan abin da ake aikatawa ga ƴaƴa mata sai sako na ƙarshe fito daga Ruwani Ibrahim London Huba dake cewa muna kira ga ƴan majalisun Najeriya da su amince da dokar hukunta masu laifukan fyaɗe ta hanyar dandaka domin wannan lamari na daɗa ƙaruwa
kafin mu sallama ga Baba Yakubu ya sake dawowa da labarai amma a takaice
adadin mutane da suka mutu da COVID-19 a cikin duniya sun kusa 400,000 da 300,000 kan waɗanda suka kamu da cutar sun kai 7,000,000 a cewar alƙaluma da cibiyar nazari ta jami'ar Hopkins ta fitar Amurka da yana ci gaba da zama ta farko wurin mace-macen coronavirus Birtaniya na biye da ita sannan Brazil da Italiya su biye da su har yau Amurka ita ce ke da yawan mutane da suka kamu da cutar wanda suka kai kusan mutum 2,000,000 sannan Brazil mai kashi 3 cikin adadin na Amurkan kana sai Russia da Birtaniya kasuwannin turai sun fuskanci koma baya yau litinin yayin da hada-hada ke ci gaba biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nashiyar asiya suka samu kasuwar FTSC ta birnin london ta yi sama ne da abinda bai kai kashi daya cikin 100 ba yanzu a safiyar yau litinin yayin da CAC ta paris da kuma DAX ta frankfurt su kuma suka danyi kasa da hakan masu makoki sun shirya haduwa a yau litinin a birnin houston na amurka domin duban akwatin gawar george floyd bakar fatan amurkan nan da ya mutu a hannun yan sanda
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin dukkan abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya tayi na gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mu haɗu a shirinmu na dare ma'assalam. Assalamu